To yanzu dai abu dai wanda yafi muhimmanci ga Baba Buhari shine da kwantar da hankalin shi ya samu lafiyar shi ta gama nutsuwa, sannan in ya nutsu ya huta sai maganan kuma jami'a malaman makaranta su yi haƙuri su koma.
Nana Yusuf Lam Babali, muna fatan shugaban ƙasa Buhari ya maida hankali akan harkar tsaron nan, a inganta shi fiye da yadda ya tafi ya barar abin. Sai kuma bangare na biyu, abin da ya shafi tattalin arziki, yanzu malamai sun shiga yajin aiki. Muke ganin shugaba Muhammadu Buhari ya kamata ya maida hankali a warware wannan matsalan domin ɗaliban mu su koma karatu, a ci gaba da harkoki na karatu a wannan ƙasa.
Sunana Hawo Mustafa. To abubuwa da dama, na farko zan iya faɗi cewa tunda bangaren makarantu akan yajin aiki da ake, gaban ƙasa ya zo ya duba ya maida hankali gurin makaranta da kuma ƙara kokari akan duba yanda tsaron ƙasan yake. Sa'annan kuma haɗa kan jama'a.
Wasu 'yan Najeriya kenan suke tsokaci dangane da abubuwan da suke sa ran shugaba Buhari zai maida hankali a kansu. Ba ga ɗaiɗaikun mutane, su ma ƙungiyoyi masu zaman kansu na ci gaba da bayyana ra'ayi dangane da alƙiblar da ya kamata shugaban ya kalla a yanzu. Kwamarar Nura Irma Aji, jami'i ne a ƙungiyar CISLAC mai bibiyar ayyukan majalisar dokoki da tabbatar da shugabanci na gari.
Mun yi magana cewa ya kamata shugaban ƙasa ya fitar da wata matsaya akan faɗin faɗa da ɓangarorin ƙasar nan suke ta yi. Shugaban ƙasa kimanin kwana 100 da yake yana waje baya ƙasar nan, mun ga dawowar harkar insurgency na da sace-sacen mutane a ƙasar nan, harkar tsaro ta ƙara ɗaukar wani sabon salo. Mun ji hankalin shugaban ƙasa akan cewar dangantaka tsakanin ɓangaren zartarwa da ɓangaren shari'a da ko ɓangaren yin dokoki majalisa tana da muhimmanci. Bai kamata shekara biyun da ya yi yana mulki a ce an yi su ana cikin wannan kace na ce tsakaninsu ba. Ya kamata a zauna a yi wa juna magana ta gaskiya, a tinkari matsalolin da 'yan ƙasa ke ciki a yanzu, don rayuwa ta yi tsada.
Shugaba Buhari dai ya bayyana ne a Najeriya mako guda da fara yajin aikin da ƙungiyar malaman jami'o'in ƙasar ke yi. Farfesa Mahmud Lawan da ke zaman shugaban ƙungiyar mai kula da shiyar Arewa maso yammacin Najeriya na cewa,
muna farin cikin dawon shugaban ƙasa da kuma farin cikin samun lafiyarsa da dawowa gida Najeriya. To amma abin da nake so mu gane shi ne, wato mu ita ƙungiyar mu ta malaman jami'o'i ta Najeriya, muna kallon gwamnati akan mun abu ne wanda yake mai ci gaba a kullum. In an faro shi, duk wanda ya zo zai ci gaba da abin da ya zo, taran ne ɗora a kai sai a ci gaba. Mun yarjejeniya da gwamnatin baya, mun yi zaton cewa gwamnatin da ta zo yanzu za ta yi ƙoƙari ta ga cewa ta aiwatar da wannan yarjejeniya da muka yi da gwamnati. To amma hakan bai samu ba, kuma har muka samu kanmu a cikin wannan hali da ake ciki yanzu da muka shiga wannan yajin aiki na sai baba ta gani. Amma abinda muke fata shi ne dawowar shugaban ƙasan, muna sa ran cewa watakila ko wani abu zai fito daga cikin dawowar nasa, saboda ɗalibai su koma bakin karatu ma mu koma bakin aiki, wannan abu ne mai kyau. Amma wani abu da nake so in nuna shi ne, dawowarsa da rashin dawowarsa dai magana ɗaya muke yi, shi ne abin da yake, shi ne ya fi dacewa, wanda kuma zai kai jami'o'in ƙasar nan ga ci gaba da kuma bunƙasa, da kuma 'ya'yanmu da jikokinmu za su samu ilimi mai nagarta.
Farfesa Mahmud Lawal kenan shugaban shiyar Kano na ƙungiyar malaman jami'o'in Najeriya. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.
Abin da ya samu Najeriya ya same mu kenan. Idan yau 'yan Najeriya suna cikin horin ciki, babu shakka 'yan Nijar suna cikin horin ciki. Idan suna cikin damuwa, 'yan Nijar ma na cikin damuwa. Akan haka muna nuna mu ma farin cikinmu, muna kuma taya su murna, sannan kuma muna ƙara daɗawa da zama tare da su a cikin addu'o'in da suke yi na Allah ya ƙara mai sauki, ya ƙara ba shi lahiya, kuma Allah ya ƙara tsayar da digadigan shi akan wannan manufa ta shi ta ganin cewa ya tabbatar da mulki na adalci.
Me kake fata shugaba Buhari ya mai da hankali a kansa idan ya koma office?
Muna fata ga Buhari a ƙara zagi dantse akan wannan sha'anin tsaro, saboda a duniya ana cewa zaman lahiya ya yi zaman ɗan sarki. Duk abin da za a yi na duniya, duk wani ci gaba da za a nema na duniya, idan babu tsaro to zai zama aikin shekana yi, ka zai zama na banza. Muna fatan wannan harka ta tsaro a ƙara duba ta, saboda waɗannan mutane 'yan Boko Haram muna ganin ga dukkanin alamu kamar dai akwai wata maƙarƙashiya da aka yi bayan babu Buhari, wanda har suke samun dama na dawowa suna cin karansu babu babba kasan nan kuma fannoni da shi da kanshi yayi imani da cewa wannan fannoni sune fannoni na kashin bayan tattalin arzikin kasa cewa da yakaccin hanci da rashawa da kuma yaki da duk wasu masu neman ta da zamna tsaye shine zai iya tabbatar da tattalin arzikin kasa muna fatan wannan kuduri nashi ya ci gaba akan haka nan bisa akida da muka san shi da ita da kuma irin yadda muka ga duniya ta shaide shi da kuma irin yadda su da kansu ƴan Najeriya suka yi imanin cewa shine ɗaya tilo wanda zai iya kawo ƙarshen matsalolin da Najeriya take fama da su in kuma yi imani cewa Buhari mutum ne da yake da akida irin wadda waɗansu daga cikin magabatan Afirka da muka yi zama da su waɗanda aka yaƙa kamar su Kanal Kadafi waɗanda suke fatan Afirka ta yi tsaye a ƙahuwanta ƙasashe su tabbatar suna tsaye a digadigansu kuma bambanci a cikin tahiyar mota ƙasashen Afirka Buhari yana yaƙi aka haka na